Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni Nasara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya, mai karantawa Sir Phil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi a ranar Talata game da nau'in Omicron na coronavirus, wanda shine sanadin barkewar coronavirus kwanan nan a cikin kasar, inji Father White House a jiya Asabar. A ranar Talata, shugaban kasar zai gabatar da jawabai kan matsayin yakin da kasar ke yi da COVID-19, yayin da kasar ke ganin karuwar masu kamuwa da cutar nau'in Omicron. Sakatari ya labarai Jan Saki ta wallafa a jiya Asabar. Nau'in Omicron tun farko an bayyana shi a matsayin nau'in da hukumar lafiya ta duniya ta nuna damuwa a kansa ranar 26 ga watan Nuwamba. Hukumar ta WHO ta sanar jiya Asabar cewa yanzu an gano Omicron a cikin kasashe 89, kuma cutar nau'in Omicron shine ke ninkawa sau biyu a duk kwana 1 zuwa 3 a wuraren da ake yaɗar da cutar, ba wai kawai cututtukan da aka samu a kasashen waje ba, inji kamfanin lancin labarai na AP. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Mali ta bayyana cewa kasar Chadi na shirin tura karin sojoji 1,000 zuwa kasar Mali domin karfafawa dakaranta da ke yaki da masu tada kayar baya a can, a daidai lokacin da Faransa ta rage yawan sojojinta a yankin Sahel na Afirka. Sojojin ta da kusan 1,400 ne daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya 13,000 a arewaci da tsakiyar kasar Mali, inda rikicin 'yan ta'adda ya barke duk da kokarin da sojojin kasa da kasa suka yi na tsawon shekaru 9 don dakile shi. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar Mali ta fitar da yammacin ranar Juma'a ta bayyana cewa tura sojojin da ke tafi zuwa karfafawa sojojin kasar Chadi da ma sauran kasashen yammacin duniya a daidai lokacin da tsohon mai mulkin mallaka Faransa ta janye sojojinta 5,000 na yaki da ta'addanci a yankin da aka fi sani da Barkhane. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya soke balaguran da zai yi zuwa Mali daga ranar 20 zuwa 21 ga watan Disamba don ziyartar sojojin Faransa domin fargabar yaduwar nau'in Omicron na cutar coronavirus. Mai magana da yawun gwamnatin Chadi Azim Bermuda ya shaida kamfanin lancin labarai na Reuters jiya Asabar cewa nan ba da jimawa ba za a tura karin dakaru zuwa kasar Mali, amma ya ki bayyana girman rundunar ko kuma lokacin tura sojojin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da lafiyar ma'aikata ta Amurka ta faɗi jiya Asabar cewa ba za ta fitar da bayanan da ke alaka da umarnin rigakafin cutar coronavirus ba kafin ranar 10 ga watan Janairu, ta yadda kamfanoni za su samu lokacin daidaitawa da aiwatar da dokar. Hukumar ta tarayya ta ce ba za ta ci tarar kamfanoni ba game da buƙatar gwamnati na sun tabbatar da dokar kafin ranar 9 ga watan Fabrairu ba. Sanarwar ta zo ne bayan da kotun ɗaukar ƙara ta Amurka ta gunduma ta 6 da ke Cincinnati ta yanke hukuncin a ranar Juma'a cewa wa'adin manyan ma'aikata na iya ci gaba tare da sauya hukuncin da kotu ta yanke a baya, bayan da jihohi 27 da 'yan jam'iyyar Republican ke jagoranta da kungiyoyin masu ra'ayin riƙau da kungiyoyin 'yan kasuwa da ma wasu kamfanoni 27 suka kalubalanci wa'adin. A baya an tsara wa'adin zai fara aiki ne daga ranar 4 ga watan Janairu mai zuwa. Akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 11 suka jikkata sakamakon wata fashewa a jiya Asabar a wani reshen bankin Karachi da aka gina akan magudanar ruwa a yankin masana'antu na kasar Pakistan.
Labaran duniya Ina kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin zauren VOA. Dike gaito masana da sauran masu sharhi don zantawa kan muhimman darussa da lamura da suka shafi rayuwar jama'a, kama daga tsaro, kiwon lafiya, tattalin arziki, ilimi da sauransu. Daga yanzu zuwa ƙarshen shekarar nan, in Allah ya yarda, za mu yi bitar wasu daga shirye-shiryen da muka gabatar daga watan Janairu zuwa yanzu da shekara ta 2021 ke shirin bankwana. Ku kasance da ni, Madina Dauda, a shirin naku. Tuna, zauren ya kawo muku zama na musamman da mata suka yi na tuna ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin su, inda aka tattauna matsalolin mata, kama daga cin zarafin su da yadda za a magance matsalolin. Ku biyo ni, ku ji yadda shirin ya gudana. Barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau, za mu kawo muku wata zama ta musamman da mata suka yi akan tuna ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin su a wannan shekara da muke ciki. Zauren ya samu halartar mata 'yan siyasa da masu ƙungiyoyin fafutukan ƙwato wa mata 'yancinsu. Ku biyo ni. Akan ce abu namu maganin a kwaɓe mu. Idan ba a manta ba, a yanzu haka mata suna tarurruka a wurare da dama domin yaƙi da cin zarafin mata a duniya baki ɗaya, ba Najeriya kawai ba. Yau mata na wannan zauren za su tattauna al'amuran da suka damu rayuwar mata. Kamar yadda ƙididdiga ta nuna cewa ɗaya cikin mace uku ta taɓa fuskantar cin zarafi, ko a waje ko a ɗakinta. To a yau muna tare da manya-manyan mata 'yan siyasa da shugabannin ƙungiyoyi, musamman ma ƙungiyoyin da ke fafutukan ƙwato wa mata 'yanci da bi musu haƙoƙinsu, wanda aka fi sani da RAPA. Ina tare nan da tsohuwar 'yar majalisar wakilai wacce ta fito daga jihar Arewa maso gabas, Honorable Asabe Vilita Bashir, tana nan a tare da mu a yau din nan. Ina tare da shugabar mata ta jam'iyyar PDP ta Arewa maso gabas, Hajiya Hauwa Bukar, ita ma tana wannan zauren. Ina tare da Sayyada Alaika da ta yi tattaki tun daga Kano ta bi Jos ta taho hannun Abuja musamman domin wannan shiri. A yau ina tare kuma da Hajja Mero Muhammad Mudi, shugabar wata kungiya da ke fafutukan ƙwato wa mata 'yanci. To ina tare da Hajjiya Bilkisu Usman, wacce ta taɓa riƙe muƙamin darakta a babban bankin Najeriya, wadda aka fi sani da CBN. Ina tare da Hajjiya Umarimi da Habiba Ahmad, dukansu jami'ai ne daga kungiyar ƙwato 'yancin mata da aka fi sani da RAPA. Akwai Hadiza Sanda Umar, tana shugabar kungiya ta mata a nan Abuja, da kuma 'yan uwana Hajiya Kalas Abdul Salami tare da Hajiya Madina Ashiru Takwarata. A yau za mu tattauna, kamar yadda na faɗi, na abubuwa da suke damun mata a Najeriya. Bari mu fara miƙa wannan na'ura ga Honorable Asabe Vilita Bashir, wacce a yanzu ita ce shugabar cibiyar mata da ke nan Abuja, ta fara mana wannan shiri. Honorable.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To alhamdulillah, kamar yadda aka faɗa, ni tsohuwar 'yar majalisa ce na Taraya, da kuma na yi 'yar majalisa a can a jihar mu na Borno, kuma na rike makamai da yawa a ƙasar Borno. Na daɗe ina siyasa yau shekaru na 22 ina siyasa. To zai magana akan damuwan da mata suke samu a siyasance. A gaskiya mu mata a Najeriya muna da matsala a siyasance, domin kuwa idan an duba population na Najeriya, mata suka fi yawa. Amma idan an zo batun raba makamai ko kuma a sai zaɓe, ana mayar da mata baya, ana ci mana tuwo a kwarya. Idan an zo a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna hana a zaɓe mu. Duk da an san da cewa mata mu ne muna iya rike jama'a, kuma mu ne muna taimakawa, muna da tausayi, kuma ba makamin da za a ba mace mace za ta samu wanda bata rike jama'anta da kyau ba. Amma idan an zo a siyasance, an zo jefa kuri'a, sai maza su yi amfani da sunaye kala-kala su hana mutane zaɓen mu. To wannan ɗaya kenan. Idan kuma an zo a raba makamai kwata-kwata, ba a so a ba mace. Za ka gani idan makamai sun kai ko goma wanda za a ba mutane, da kyar za a ba mace guda ɗaya. idan an ba da guda daya din mu ana ga kamar ai mana wani favor ne akai mana to wannan yana damu sosai domin kuwa yanzu muna gwamnati demokradiya idan an zo mata su suke fitowa su jefa kuriya mazaje ba su cika fitowa ba sai dai maza da matasa sune suna daurewa agun akwati daga safi har zuwa yamma su ga sai sun kada kuriyan su amma idan an zo raba makamai ba a so a yi da mata to wannan yana ci mana tuwa kwarai sosai sosai ba kadan ba domin komai ba a yau a kasa idan an zo ciwon mace sai mace ce za ta sani idan an zo ana shawara ko kuma a wannan a gwamnatance idan babu mata a inda ake doki decision making table ake cewa babu wanda zai kare mana mutuncin mu a wajen decision making table shi yasa muna advocating mata a dinga damawa da su a bamu kamar yadda muna da kuriyan mu kuma population namu ya nuna muna rabin kasa ya kamata a dinga damawa da mata kamar yadda yanzu wayansu jihohi kamar Lagos State da Kwara State su suka sun dauki salau da Kadunawa Lagos State da Kwara su ne muka ga yanzu suka sa commissioner da yawa a gwamnatin su wannan kuma gaskiya za a ga change in Allah ya yarda nan da shekara hudu za a ga change da za su samu a cikin tafiyan a gwamnatin cha state din su to irin wayannan sanan da yawa ana ci mana tuwa kwarai sosai a siyasance har ma mun da mun dade a cikin siyasa yanzu mun gaji muna gan kuma wanda su dauka bayan mu ma ba su da not encourage because ba a damawa da su idan muyi musa su a kanan makamai kamar su councilor ko commissioner ko su irin su kanan makamai ma ba a so a zama da su to taya za a yi mata su yi girma mu yanzu wanda muka girma muna ritaya ba mu da yawan mata wanda za su gaje mu a cikin siyasa yanzu idan duba majalisan na kamar na state ba inda na fito babu mace ko daya a majalisa na jihar Borno to a national assembly ma matan da muke da su a senate suna nan kadan ba sa da yawa su takwas ne to irin wannan in ka duba population na mata Najeriya kuma an san aiki majalisa abu ne na rinjaye idan an zo issues na mata idan za a taking decision za ku ga duki kuriya mata kuriya guda takwas zai taba rinjaye sauran mazan ba so muna da babban matsala wanda muna so insha Allah gwamnati Najeriya su duba yadda za su taimaka ma ba bangaren mata
to sai tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar PDP ta Arewa maso gabas Hajiya Hauwa Bukar kin ji bayanan da Honorable Asabe Vilita Bashir ta yi a yanzu a wannan zaure. Menene hangenki mai kike ganin yake jawo koma baya a harkokin mata musamman a harkar siyasa?
Assalamu alaikum. To ni dai nawa ra'ayin abin da yake kawo koma baya a siyasa game da mata shine na daya tukuna mazan ma basu ma san yanda za a tafiyar da harkar matan ba tunda mu matan ni dai bazan ce ba mu da haɗin kai ba amma ya kamata mu jajirce mu san yanda za mu yi mu haɗa kanmu na ɗaya na biyu in muka sa muka haɗa kanmu yanzu duk wani gwamnati da zai shigo sai mun zauna da su sai mun yi sun mana alƙawari me za su ba mu kafin ma a ce za a yi wani zaɓe ko ku za a je a koyi bayan wani ɗan takara ɗan takarar namu kuma yanzu a ce misali shekara nawa ni na yi wajen shekara 30 da wani abu na siyasa har yau ba mu samu mace da ta fito ko neman gwamna ko wani abu so ɗaya ina ji lokacin MPN nema wata mata ta fito wata Hajiya Hassana ta fito a Borno ta nemi takarar gwamna amma har yau ba wanda ya sake fito a Arewa ya nemi gwamna balle a ce wani abin na dan mataimakin gwamna ko wani abu ba su ba san da mu ba ya kamata in muka haɗa kai haɗin kai nan na mata shine muhimmi in muka haɗa kai yanzu ba wani da zai zo ya ci raba kawunan mu mu matan muna da matsala don abu kankani in aka kawo aka ba mu shikenan sai mu canje ra'ayi gwamnatin tarayya ya kamata a ba mu wannan haƙƙin mu din na 35% affirmative action ya kamata a ba mu na Beijing din nan wasu kasashe a cikin Africa su Malawi su ko Uganda ne suna da mata 50-50 da su Rwanda ma akwai irin kaman ba da abin nan ana so a ba da mukamai akwai mukamai musamman da aka aje na mata in a samu mace ta yi okiwa na mukamin ba a bayarwa ya mata mu ma a Najeriya a dube mu da wannan amma kullum mu je kuma kullum a koma baya muke wancan gwamnatin da ta shude ba wai dan na gwamnatin mu bane wannan gwamnati ma na kokari amma wancan gwamnatin mata sun fi yawa a ministoci fiye da wannan mata mun samu guda 14 ne ko 15 a wancan wannan kuma shida kawai ne muke da shi ko 7 ya kamata maganar mata bai kamata a kawo maganar siyasa a ciki ba mu kowane jam'iyya ko mai ci yanzu ko na da ko mata dai za a sha ni mata mu haɗa kai a manta maganar jam'iyya jam'iyya. Yanzu ba maganar jam'iyya, ai maganar mata kawai. Mata su hada kai. In mata suka hada kai, wallahi in muka hada kanmu, su mazan kansu ma za su ji tsoron su tumfare mu ko su nemi raba kawunan mu. To mu rashin hada kan namu nan ne shine ni matsala ta da sha'anin mu na mata. Kuma su mazan kuma in suka ga inda akwai dan abin nan ba wani haɗin kai haka sai su shige su raba kawunan mu, wannan ta yi gabas, wannan ta yi yamma, a zo kuma mu kanmu matan ma ba ma son kanmu ma. Gaskiya fi sabilillahi zamu faɗa, inda muna son kanmu, in kun ga ƴar mace na tsaye a layi lokacin zaɓe, mu sha wahala, mu sha rana, mu kome, muna zaɓe, sai ka ga matan sun zo maimakon su zaɓi mace sai su je su zaɓi namiji. Da muna zaɓen mata, mu kanmu muna zaɓen matan, yanzu ai da kila mu yi nisa, ba mu taɓa yin wannan arewa, balle ma arewan mu ɗin ma. Sai a kama gana addini, a kama ganin yanki da su wani culture al'adu a saka a ciki, wani sa ma al'adun ma za su zai ma doke maganan siyasa, maganan addini, al'adun ma ya fi ma abu na mahimmanci a cikin sha'anin siyasa. Sai a ce bai kamata mace ta yi haka ba, bai kamata ta yi haka ba, to yaushe kanmu zai waye? Kullum muke na a baya. Ya kamata da ni dai kira na ga mata ne, mu haɗa kai. Muka haɗa kai, abin zai fi mana sauki.
Kun ji dai bayanin da Hajiya Hauwa ta yi, kira gare mu mata take yi na mu yi kokari mu haɗa kai, saboda idan zaɓe ya zo an ce mu ne muka fi yawa, amma kuma mu ne kullun a baya. To bari mu miƙa mu Hajiya Sayyida Alaika mu ji nata bayanan. Me yasa kike ganin mata ba sa son kansu?
Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah. Eto kaman yanda ita Hajiya ta faɗa ne, su mata har yanzu kamar ko ba su waye ba ne, shi ne ban sani ba. Musamman nan arewa, ga Kudu sun ci gaba, amma mu nan arewa kullun har yanzu akwai bambanci, kullun bambancin kabilu muke kawo. Kuma gashi ya hana har yanzu mu ci gaba. Mu mata gashi mu ne muka fitowa zaɓe a wahala, mu ne muke wahala a gidaddajin mu da yara da ni, amma har yanzu an kasa fahimtar yadda za a yi. To kamar yanda Hajiya ta faɗa ne, a haɗa kai, su kuma maza su waiwaye mu, su taimake mu. Mu abinda muke so babu kaman a tallafa mana sana'o'i, kiwon lafiyar mu, abinda muke so kenan. Mu mata bai wuce haka ba, mu muna so a waiwaye mu, a tallafa mana, su waiwayo mu, su mazan su taimake mu, tunda Allah ya sa su ne gaba da mu su mazajen. To tunda ya zamanto haka din mun yi biyayya, to su waiwayo mu, su tallafa mana kan sana'o'i da kiwon lafiyar mu, ni abinda zan faɗa kenan.
To Hajiya mai rumudi, kin ji bayanin Sayyida Alaika, ta yadda da abinda Hajiya Hauwa ta faɗi, ta ce maza su taimaka tunda duniya ya zama ta su ce yanzu. Magana ta gaskiya, ke a matsayin ki na shugaban kungiya dake kokarin fafutukan kwatowa mata yanci, me zaki ce a game da halin da mata ke ciki a siyasance, kuma ta fannin da Sayyida Alaika ta faɗi, kiwon lafiya, sana'o'i, ga sunan barkate?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To ni dai magana abinda mata suna fuskantar matsaloli, Hajiya kin ce har da ƙananan yara. Gaskiya domin matsalolin mata yawanci na yara ne. Abinda ya fi ɗauka mu a hankali a zamanin mu na yau shine magana fyaɗe. Gaskiya fyaɗe na mata da ƙananan yara yayi yawa a umma. Abin takeici shine sai a duke mu a hana mu kuka. Akwai wani video da na gani a Najeriya ne kawai za a iya yin wannan. Ɗan nefa ne da ya je zai ci mutuncin mace, a nan yake faɗa zai mata fyaɗe. Kar ki ce wai a ɓoye ne. Irin abubuwan da mata ke fuskanta kenan har ya fito bainin jama'a akan aikinta take yi nan nefa, da namiji ne zai iya ce zai mishi wannan fyaɗe? To me aka yi mishi? Dan Allah, me kika ji aka yi mishi har yau? Kin ga shi kiri-kiri ya ma fito kenan. To fuskantar matsala da mata suke yi kenan, ko a wajen aiki ko wani abu, za ki ga an tauye musu haƙƙi. Fyaɗe wata za a yi mata fyaɗe da yaddanta, da yaddanta domin me? Domin ya jibanci aikinta da wasu abubuwa. Tana kunyanta fito ta faɗa. A wannan al'umma namu, idan mace ta fito ta ce an mata fyaɗe, maimakon a tosaya mata, za ki ga ita ce ta dawo kuma abin walakanci. Ita ce har wasu ma tsine mata za su yi. Shi fa namijin ba a mai komai ba, shi bai yi komai ba. Itan da ta shiga cikin matsala, ta shiga cikin wahala, ita ce. To shi yasa zaki ga yawancin mata wallahi sun shiga irin wannan halin, ba su iya yin magana. Ko yara ƙanana ne aka yi musu fyaɗe, yanzu iyaye mata za ku yi shiru don Allah kar ku faɗa, kar a bari a ji. Asibiti ɗin ma ba za a kai su ba, balle a ce an samu matsalolin su, balle a, saboda me? Ana son a rufe. Idan kika ga wanda suka shiga halin fyaɗe yanzu, na zaki ga wasu sun tashi da ciwon kanjamau, sun tashi da ciwon sanyi da sauransu, babu mai tallafa musu, babu mai cewa ku zo ku ji. Ya kamata a ce al'umman mu na yau ko a addinance wannan abin ba a yarda da shi ba. Wanda ya maka fyaɗe din nan shi har sai an dauki hukunci akan shi, har sai an gani cewa an kwato mu yara ko mata hakkin su da ba za a ƙara ba. Yanzu ya zama to abin ado, domin idan namiji ya fyaɗe maimakon shi a kamace shi ayi hukunci akan matan da aka yi mata ko yarinyar da aka yi mata, ita ce abin kyama, ita ce abin gudu. To ni gaskiya a matsalolin da matan ƙasar nan suke fuskanta yana da yawa, amma a dubi mutuncin mace. Duk namiji ko waye yana son mace mai mutunci. Idan kana son ƴarka ta yi mutunci, kana son matarka da mutunci, amma ba ka son ƴaƴan wasu da mutunci. Idan wannan abin ya faru da su, a tallafa, a dinga ba su magana, magani, ba laifin ku ba ne haka Allah, kuma za mu ɗauki mataki, za mu idan ya faru ku fito ku faɗa, mu za mu tallafa muku. Wallahi za ki ga wannan abubuwan ya ragu, maimakon ya kasance kuma a kowane lokaci su ne ake cin zarafin su. To ni kin ga a cikin matsalolin da yake damuna na mata da wannan magana faɗe da ya kamata mu mata da maza ma mu fito mu nuna cewa bai dace ba, mu nuna cewa wanda su aka musu fyaɗe ɗin ba su yi aibi ba, ba su aikata illa ba, su aka aikata musu illa, su za a karɓa musu ƴanci. Kar ya kasance ana ƙyamansu, kar ya kasance ana gudunsu. To ni magana ta kenan, Hajiya Madina, na gode.
Yadda mata suka gudanar da zama da ya tuna ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe dominsu, inda aka tattauna matsalolin mata kama daga cin zarafinsu da yadda za a magance matsalolin, da fatan shirin ya ƙa'itar da mata. A madadin baƙin nawa da abokan aikina Aisha Mu'azu da Hawwa Umar, sai kuma Benjamin Gowon da Salihu Awalu da suka ɗauki shirin a faifai, da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Birnin Abuja wani birni ne mai abun mamaki, birni ne da ya kunshi mutane daban-daban, masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban. Wani idan yaji an ce birnin Abuja sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai cikin birnin, amma zaka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin nan na Abuja. Kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali, ga nan da wani malami mai sana'ar rake wanda yanzu nake so na zanta da shi.
Malam, ko menene sunanka?
Sunana Isyaku.
To Malam Isyaku, naga kana saida rake, kaman daga wace jiha kake?
Ina jiha Jigawa.
Kai dan jiha Jigawa ne? A ina a jiha Jigawa?
Kafin Hausa local government.
Kai dan kafin Hausa ne local government. To me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake?
Wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci, na san yanayin yanda ake sana'a haka na rake.
To kaman yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin?
Allah, na kai shekara daya nana yin wannan sana'a na rake.
Ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani binni ne da wasu suke dauka kaman binni ne na ma'aikatan gwamnati, shin kai kayi karatun boko kuwa?
Shin nayi karatun boko.
Okay,
nayi karatun boko.
Okay, kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka?
Kai, ban dau mataki da yawa da dama ba, kadan na dan taba ne shine sai na bar shi sai na koma na Arabi.
Kaman kayi primary ne ko secondary?
Nayi secondary.
To yanzu kaman yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa?
Jarin rake na ya kai kamar kimanin 6,000
naira. 6,000? To kaman a rana kana kaman cinikin nawa?
A rana kaman cinikin 7,000 ko 8,000.
A wace anguwa kake zaune a nan birnin Abuja? Ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama.
Ina cikin Dilat Asokoro.
Okay, ana kake zama? To kaman yanzu a wannan anguwa kana biyan kaman haya kaman nawa?
Nawa kake biyan kudin haya a wata? ina biyan kimanin haya kamar naira 5,000 a wata guda.
Baka ganin cewa kaman wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku Jigawa kana yin ta, baka ganin da ta yafiye maka ko kana ganin anan zaka fi samun alheri?
Ina tunanin anan kamar zan fi samun alheri.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Salaman Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.